Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar Radio Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niya birnin Kwani duk a jamhuriyar ta Nijar sannan muna nan kodi yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu saurare barkanmu da dare da fatan kun huta lafiya Mahmud Lalo ne tare da Babu Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato 8:30 agogon Ghana amma karfe 4:30 agogon Washington DC a cikin shirin namu ne za ku ji cewa kotun da ta yanke wa tsohon gwamnatin jihar Adamawa James Bala Inglari hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara 5 ta bada bailinsa
Babban lauyan Najeriya Sam Olugonirisa ya bayyana wa kotun cewa tun bayan kai shi jarum lafiyar tsohon gwamnati ma ke kara tabarbarewa
to a jamhuriyar Nijar kuwa wasu kungiyoyin addinin Islamu ne ke ci gaba da sukar wani yunkuri da suka ce ake yi na shigar da fannin ilimin jima'i a makarantun sakandaren kasar shirin da suka ce
tun shekara da za a yi zabi muka ga alamun wasu take-take wasu abubuwa suna shigowa musamman alƙawarin da aka yi da mu da wancan kundi wanda yake kowa sa abin da yake karantarwa bai dace da kasar mu ba bai dace da addinin mu ba
yau kan wannan muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku ya kuke kallon wannan lamari lambar da za ku kira ita ce 2022055655 kada ku manta muna tafa da labaran wasanni amma fa duka sai kun sha labaran duniya
assalamu alaikum jama'a Wata kotun kasar Rasha ta yanke hukuncin daurin kwanaki 15 a gidan yari akan madugun ƴan adawa na kasar wato Alexei Navalny an kuma yanke masa tarin kimanin dala 350 a yau Litinin bisa laifin shirya zanga-zanga da hukumomi suka ce su ta saba wa doka da kuma shirye gangamin jama'a a Moscow Madugun ƴan adawa Navalny ya musanta ikirari da hukumomi ke yi akan wannan gagarumin wato gangami na nuna rashin yarda da cin hanci da rashawa cewa ba a yi ta bisa doka ba kamfanin dillancin labaran kasan ta rawaito wato Navalny yana fadawa kotu cewa bisa la'akari da shawara da kotun rashin ta bayar na haramta wannan zanga-zanga shine idan ba a basu dama an basu madadi inda za su yi taron ba shine abin da ya kai su suka koma wurin su na farko inda suke niyyar gudanar da taron amma dai ya ce sun bi tsarin da doka ya gindaya musu 100%. Kakakin Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa a yau Litinin cewa hukumomi sun ba su zaɓin wurare biyu su shirya taron nasu a cewar kamfanin dillancin labarai na Interfax sai dai kuma suka yi watsi da wayannan wurare biyu da hukumomi suka ba su gudanar da taron nasu ya ce wato a ƙashin gaskiya an kwashe mutane ne aka kai su inda aka tabbatar da wannan taron gangamin akan ganganci ya ce lallai wannan kuma ita ce gaskiyar magana
Sama da mayakan Al-Shabaab 30 ne da karin kiyaye zaman lafiya na kungiyar tarayyar Afirka da na Somalia suka kashe a lokacin da suka kai hari akan rukunoni biyu na mayakan a Tungasa dake yankin kudancin Juba cewar jami'an Somalia da Kenya. Mukaddashin komandan dakarun Muhammad Ahmed Harsi ya ce an kuma lalata makaman Al-Shabaab a wani harin bazata da aka kai musu wanda ya fara ranar Asabar din da ta gabata zuwa Lahadi. Komandan ya shaida wa sashin Somalia na muryar Amurka cewa sun kashe sama da mayaka 33 kuma lalata motocinsu masu dauke da bindigogi da ke iya kakkabo jiragen sama. Harsi ya ce da idanunsa ya ga garwakin ƴan ta'addar har su 33. Wata sanarwa ta daban da ma'aikatar tsaron Kenya ta fitar na cewa an kashe mayakan Al-Shabaab 31 a lokacin harin kana an kwace makamansu kamar ababen fashewa haɗin gida na AID da AK-47 da harsashai.
Wannan labari na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojin Amurka ta ce mutuwar fararen hula a birnin arewacin Iraki Mosul wannan wani babban abin alhini ne kuma tana gudanar da bincike akan zargin cewa hare-haren ta sama da sojojin kawance da Amurka ke jagoranci su ne suka kai wannan wanda ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula har 100 bayan cikin wato a baya-baya kenan a cikin wannan wata. Ma'aikatar Pentagon ta ce binciken farko da ta gudanar kan wannan batun ya nuna cewar jiragen yaki na sojojin kawancin da suka kai hari a daidai wurin da ake zargin cewa an kashe fararen hulan a wata unguwa da ke bangaren yammacin Mosul a ranar 17 ga wannan watan Maris. Dakarun Iraki tare da taimakon jiragen yakin kasashen kawancin suna kokarin sake kwato yankin yammacin Mosul daga ƴan kungiyar ISIS wanda suke rike da wurin tun cikin shekarar 2014. Komandan sojojin Amurka a yankin gabas ta tsakiya General Joseph Votel ya faɗa a wata sanarwa jiya Lahadi cewar rundunar haɗin gwiwa za ta ci gaba da ɗaukar abin da ta kira wato matakai na musamman na hana cutar da fararen hula. Ya ce a yayin da dakarun tsaron Iraki ke samun nasara, yaki a Mosul na ƙara zama mawuyaci musamman abokan gaba suna ayyukansu tsakanin fararen hula, in ji Votel.
Labaran duniya kenan, mun karanto muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya, inda a yau ne wata kotu da ke birnin Yola a jihar Adamawa ta ba da bilin tsohon gwamna James Bala Ingilari bisa dalilai da suka shafi rashin lafiyarsa da aka ce tana ta taɓarɓarewa. An ba da bilinsa ne akan kuɗi naira miliyan 100. Daga Yola ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Alƙalin kotun da ya ɗaure shi tun farko na tsawon shekaru 5 Justice Nathan Musa shi ne mako ya ba da bilin tsohon gwamnan jihar Mr. Bala James Ingilari bisa dalilai na rashin lafiya. A dai zaman kotun da ya cika makil da magoya bayan tsohon gwamnan jihar Adamawan, babban lauyan Najeriya Sam Olugonirisa ya bayyana wa kotun cewa tun bayan kai shi jarun, lafiyar tsohon gwamnan ma ke ƙara taɓarɓarewa, wanda don haka ne ma suka buƙaci da bashi beli da miye je duba lafiyarsa. Hakanan ma kuma a zaman kotun an ma karanto wata wasiƙa da hukumar kula da gidajen yare a jihar ta rubuta game da taɓarɓarewar lafiyar tsohon gwamnan jihar Adamawan Bala Gilari. Honorable Abdullahi Farambe shi ne ma kwamishinan yaɗa labarai a zamanin Gilari. Ya ko bai na farin cikin su kamar haka.
Mu wallahi wannan abu ya zo mana da farin ciki, kuma in ba ka manta ba mun koka a lokacin da aka yanke shari'a muka ce zamu dauka kara. To alhamdulillahi wallahi ya zo mana da ainihin wato abun farin ciki, kuma muna mu godiya ga Allah.
Tuni ita ma jam'iyyar PDP wanda danta ne tsohon gwamnan jihar Adamawan ta yaba da wannan mataki na bada bailin da kotun ta yi. Barista Yeti Shehu da ke zama sakataren wani bangare na jam'iyyar PDP a jihar Adamawa ya ko bai na dalilansu na wannan farin cikin da suke yi.
Domin shari'an yadda aka gabatar da shi a ganina a matsayina na masanin doka, akwai kuskure a ciki babba.
To wani zai mamaki da ka ce wannan don wannan gani kaman don kai kwamishina a wannan mulki, kuma ku ne MPDP tunda na ku ne, shi yasa kake gani kaman akwai dan kuskure?
Ba don wai ni kwamishina ne a wannan karkashin gwamnatin ba, kuma ba wai don ni dan PDP ba, ina magana ne a matsayina na lawyer.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka. Daga Yola a Najeriya.
To kamar da watakila wasu ku suka ji a farkon shirin, a jamhuriyar Nijar wasu kungiyoyin addinin Islama na ci gaba da sukar wani yunkuri da suka ce ake yi na aikawa da wani kuduri a gaban majalisar dokokin kasar, wanda zai ba da damar koyar da fannin ilimin jima'i a makarantun sakandaren kasar. A cewar malaman, wannan darasi zai iya gurɓata tarbiyyar yara da kuma sabawa irin al'adun kasar. Ko da ke hukumomin ilimi a jamhuriyar ta Nijar sun ce ba za su ce ufan ba kan wannan batu har sai sun kammala tsara wannan kuduri. Daga yamai ga rahoton da Sule Mumuni Barma ya aiko mana.
A yayin wani taron wa'azin da suka kira a babban masallacin Juma'a ne, waɗannan ƙungiyoyi kimanin 10 suka nuna damuwa akan wani abin da suka kira shirin taɓarɓarar da tarbiyyar yara a makarantun ƙasar Nijar. Bayan da suka sami labari, hukumomin ilimi na ƙoƙarin shigar da wani tsarin karantar da ɗaliban sakandare batutuwan da suka shafi jima'i, abin da suka ce ba za su lamunta da shi ba. Sheikh Shitu Isa na daga cikin shugabannin waɗannan ƙungiyoyi.
Tun shekara da za a yi zaɓe, muka ga alamun wasu take-taken wasu abubuwa suna shigowa, musamman alƙawarin da aka yi da mu na wancan kundi wanda yake kowa ya san abin da ke karantarwa bai dace da ƙasarmu ba, bai dace da addininmu ba. Muka yi ta aika wasiƙa babu amsa. Magana ta ƙarshe muka aika ma Prime Minister takarda, yanzu misalin wata biyu bai ba mu amsa ba. Bayan kuma can farko da muka nuna wannan abin da ake karantarwa cikin wannan kundi, suka ce ba su da kundin, muka ba su. suka kalle suka ce lalle bai dace ba, bai kamata ba, kuma wannan kundi an yi watsi da shi. Amma yanzu sai muka gano tana taro da daraktoci na kowace jiha, ka wasu malaman makaranta ana horar da su akan ta yadda wanga tsari na karanta da batsa. Wannan abin ya ba mu maki, ya ba mu mamaki, ya tada mana hankali. Bangare dai sai muka ga kuma wancan kundi da aka yi na hana aure an dawo da shi. Abin da ke bada mamaki na wanga bangare, an dauki matakin karantar da yara zina, kuma abin bayyane yake. Wancan bangare an hana su aure, wannan abin dibi ne.
Hukumomin ilimi a matakin sakandare da muka tuntuba sun ce ba za su yi bayani ba a halin yanzu, amma idan suka kammala tsara komai za su yi wa jama'a ƙarin haske ta yadda za a fahimci abin da shirin ya kunsa. Kungiyoyin malaman sun ƙara da cewa sun samu labari gwamnati ta gabatar da ƙudurin doka a gaban majalisa don ganin an amincewa zartar da wannan tsari a makarantun sakandare. Saboda haka suke kira ga 'yan majalisa su yi watsi da wannan bukata.
'Yan majalisa dokoki, shugabannin ƙasa, wanda yake mun zaɓe su, wajibin su ne su kare mana addinin mu, su kare mana tarbiyyar mu, su kare mana mutuncin mu, su kare zaman kasar mu lafiya.
Sai dai dan majalisar dokokin ƙasa Idrisa Maidashi na cewa har yanzu ba su da masaniya akan wannan magana.
Ni na ganin wannan zancen sun rige malam masallaci na ma. Wannan dokar ba a kawo mana ita volume magana akan ta. Kenan su suna son tun yanzu kenan su fara maganganu a ce gashi wannan mu ba magane ta ba, kuma a tabbata da mu duka musulmi ne, muna son ƙasa kuma ƙasa ta mu ce, addini mu kuma muna yin shi, mun san abinda Allah ya ce a yi, wanda Allah ya hana kuma mun san da shi. Mu abinda muke so abinda ga talakawa, talakawa sun ka zaɓo mu, mun zaka da fuskar talakawa nan, kenan su za mu kariya. Abinda zai kyautata musu shi muke so, abinda zai cuta musu ba za mu son shi ba.
Kungiyoyin malaman addinin Islama a wannan sanarwa sun ce za su ci gaba da jan hankulan 'yan kasar ta Nijar ta hanyar wa'azi a kafafen yaɗa labarai da hudubar limamai a masallatan Juma'a domin faɗakar da al'umma rashin dacewar koyar da ɗalibai darussan da ke bayani akan jima'i ko wasu batutuwan da suka shafi al'aura. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Tayakan wannan batu na shirin gabatar da wannan kuduri na koyar da darasin jima'i a makarantun sakandare da muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon wannan lamari musamman ma yadda ke faruwa a wasu kasashen Afirka masu tasowa na shigar da shi wannan nazari ko kuma darasi na ilimin jima'i a makarantun sakandare? Kafin mu bude layukan mu bari mu shakata da wannan waka.
Wani baban mariya Usman Adam Usman Wali baban adali jama'a ga zance zani
sai ka hodi mu iya shatan
zama jama'a ga zance zani
sai ka hodi mu iya
inda malan ya fada da an ce wazi ne ya fada
wannan gaskiya ne shatan zamani
amma inda shata ya fada shatan zamani dole a ce waka ya kerkera amma tun da shata ya fada shata na halima dole a ce waka ya kerkera to ina yaro dan kankane
maka yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202 205 2655.
To madalla kada manta ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Kiran mu na farko ya fito ne daga Funtuwa, jihar Katsina. Wane ne kallon?
Assalamu alaikum Mamun Lalo, barka da yau.
Amin, wa alaikum salam, barka da wannan lokaci.
Kana magana da Usman Manika da kanan mai rorot Funtuwa.
Yawwa, to muna jin kamalan Usman.
Gaskiya wannan darasi da aka shigo da shi a kasar Nijar abun kunya ne, musamman ma ga kusan mu ce musulmai ne ke jagoranci wannan.
Malam Usman, ana so a gabatar da kuduri a gaban majalisar dokokin kasar ne domin a fara koyar da wannan darasi ba a fara ba tukuna.
Okay, so wannan dai abin dubawa ne kuma ganin yadda a yanzu ma ya aka kare ga kananan yara da suke fama da balaga to balantana a ce an aiwatar da wannan abu. Gaskiya in aka aiwatar da shi abu ne da gaskiya nan gaba ba za a ji daɗin shi ba, domin hakan zai lalata tarbiyyar yara. Da fatan Allah sa wannan kuduri da duk wanda ma kawo shi Allah kaudar da wannan biyan bukatun nashi. Nagode a tashi laya Mahmud Lado.
Mu ne da godiya Malam Usman daga Huntuwa, jihar Katsina. Bari mu je Zamfara. Wane ne akan layi?
Usman tsohon soja daga Shinkafi local government.
To daga Usman ga wani Usman. Muna jin ka Malam Usman.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato a takaice dai mun samu labarin wato abinda su Niger suke gabatar, wanda a takaice tsakani da Allah ya saba ma ka'idar addinin musulunci, da Allah muna ba da shawara da su wannan ɗan majalisa idan wannan doka ta zo gare su don Allah da Annabi su yi watsi da ita don Allah.
To mun gode Malam Usman daga jihar Zamfara. Bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi? Na kaman a layin na wanda ya kira daga Kaduna ya tsinke lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Kada manta sai an sa alamar ƙari sai a sa ɗaya. Ka kira mun samu daga jihar Yobe. Wane ne akan layi?
Muhammad.
To muna jin ka Malam Muhammad.
Wallahi gaskiya ba bamu goyi bayan wannan abun ba.
Dalili?
Dalilin sa wannan ya kauce abin nan na addini.
To madalla mun gode Malam Muhammad daga jihar Yobe, Najeriya.
Yawa na gode.
Kira mun samu daga Zaria, jihar Kaduna. Wane ne akan layi?
Hamisu ne.
Wane?
Hello? Malam Hamisu.
Yawa to muna jin ka Malam Hamisu.
To ni shawara ta shine. Ya kamata su waɗannan mahukunta su duba cewa haƙƙi ne Allah ya tsora musu. Ko haka ba, su duba abin da zai cuci al'umma, kada su kawo musu shi. Malam Hamisu da Kadogara, Australia.
To muna godiya Malam Hamisu. Bari mu je a ƙasar Ghana da ke makwabtaka da Najeriya. Wane ne kan layi?
Adam dan ne tana da kasar Ghana.
Yawa to muna jin ka Malam Adam, dama muna ta neman ƴan Niger din, ko da yake kana zaune ne a kasar Ghana. Me zaka ce dangane da wannan lamari?
To mu ne za mu magana akan wannan lamari da su suka fito da shi shugabannin. Allah ya wangije ya sa dai a samu majalisan akwai musulmi hurin wanda za su fahimci abin da za a yi nan ba daidai bane. Na mu kira kenan, saboda ko ba da tarbiyyar dan wani shi ma nashi dan ya zo tarbiyyar shi ta baci. Allah ya gungije sa a ce majalisar sun dai akwai musulmi wurin.
To madalla Adam kenan a kasar Ghana. Wa alaikum salam. Da ya kira daga Ghana amma dan asalin Niger. Bari mu je jihar Niger a Najeriya. Wane ne kan layi?
Muhammad ne daga Bida, jihar Niger.
Yawa to muna jin ka Muhammadu.
To batun dai na wannan darasin da aka shaka cikin makarantar yaran kanana ba abu mai kyau ba.
Ake so a sa, ba a sa ba tukuna Malam Muhammadu.
Okay, wanda ake so a sa ba abu mai kyau ba ne, a duba dai to a ji tsoron Allah don yara kara ba ta lokacinsu. Insha Allah, don musulunci baya son wannan, ni ma ban goyi bayan wannan ba.
Malam Muhammadu, in za ka yi tunawa a Najeriya ma an yi yunkurin gabatar da irin wannan kuduri a gaban majalisa a 'yan shekarun da suka gabata.
Ko da lokacin din ma mu ma mun tashi daga wannan, har da kungiyar addinin da ke cikin Niger mu ma mun tashi, mun tashi musulman. Malamai ma suka yi wa'azi, har da masallaci ma an sa shi cikin hutuba, sai daga baya kuma aka koma da wannan.
To malamin mun gode Malam Muhammadu. Bari mu garzaya jamhuriyar Niger, mun samu kira. Wane ne akan layi?
Kada magana da Shaibu ne transitar nan ga ya
haɗe su. To muna jin ka.
Muna shi ko? Wannan abu da su a kawo mu Niger ba alheri ba ne gare mu. Saboda mu musulmi ne. A rinka barin mu musulunci, ya tanadar mu dokoki na ƙwarai cikin Alƙur'ani. Babu inda aka ce yaro shi bar dan shi aje ana lalata da shi makaranta.
Muna jin kamar shehu.
Allah shi sa ɗan majalisar nan da za a kai ma wannan kuduri su yi watsi da shi.
To mun gode Malam Shehu daga Niger, jihar Dosso. Bari mu je Maradi har yanzu a jamhuriyar ta Niger. Wane ne kan layi?
Kana magana da Abdul Kanuwa daga Maradi.
Yawa to muna jinka. Layin Abdu ya katse da fatan zai sake gwada kiran mu ko Allah zai sa ya dace. Lambar da za a kira ita ce 202-205-5655. Kada a manta a sa alamar ƙari sai a sa plus sai a jiro lambar ga kira mun samu daga Daura a jihar Katsina. Wane ne kan layi?
Hello?
Yalo muna jinka na Daura.
Magana wannan abinda muke addu'a kada Allah ba su ikon da za su gabatar da shi.
Baka faɗi sunanka ba.
Sunana Umar Hussein daga Daura ƙaramar hukumar Sangani.
Yawa to muna jinka Malam Umar.
Mu addu'a mu nan Ubangiji Allah kada ya ba su gwamnati ikon abinda za ta gabatar da wannan kudiri. Yawa. Ina ta lafiya.
To mun gode Malam Umar daga Daura a jihar Katsina. Lambar da za a kira ita ce 202-205-5655. To an riga an madaga min hannu lokaci ya kure da aka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Labaran wasanni.
Jama'a muna fatan kuna nan kallon kamar yadda muke a Washington DC. Barkanku da zuwa ga shirin labaran wasanni. Kuma yau zamu share fage ne a kasar Ghana, inda hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta yanke hukunci na haramcin harkar kwallo har iyakacin rayuwar Joseph Lamptey, wani alƙalin wasa na wannan ƙasa ta Ghana din, wanda aka ce an same shi da laifin abinda hukumar FIFA din ta kira katsalandar na harkar kwallon kafa. Wannan al'amari abin da yake nufi shine wani abu ne da ya faru a lokacin da aka yi wasa tsakanin Afirka ta Kudu da Senegal, wanda ƙarshen ta Afirka ta Kudu ce ta yi nasara da ci 2-1 akan Senegal din a wasan neman shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 din nan mai zuwa. A cikin wannan wasa ne shi alƙalin ya hukunta ɗaya daga cikin 'yan ƙwallon Senegal din mai suna Kalidou Koulibaly saboda cewa wai ya taba kwalle da hannunsa, amma da aka zo aka duba talabijin da yadda video din ya fito sai aka ga cewa kwallon gwiwarsa ta taba ba hannunsa ba. To yanzu ne ya bayo shi Lamti din dama in ya ga dama ya kai ƙara wurin FIFA din da kuma kotun harkokin kwallon kafa ta duniya. Kuma sannan wannan wasan da aka yi ya sa ita Afirka ta Kudu ta samu zama a matsayi na biyu a tsakanin kasashe hudu da ke cikin wannan rukunin nasu, Senegal kuma ta zo ta uku. A jiya kamata a ce an yi wani kwallon kafa na sada zumunci tsakanin Najeriya da Burkina Faso, amma ba a yi shi ba saboda 'yan kwallon Burkina Faso da dama sun kasa samun visa na shiga kasar Ingila, inda ya kamata a yi wannan kwallon. Hukumar kwallon kafar Najeriya ta ce akalla 'yan kwallon guda 7 na Burkina ne ba su samu wannan visa ta shiga cikin Ingila din ba. Wannan wasan dama an shirya shi ne a matsayin wato ba da dama ga 'yan kwallon Najeriya su samu ƙara gogewa saboda su shirya shiga gasar cin kofin Afirka na shekarar 2019 da kuma kwallon kafa ta duniya ta 2018, wanda na Afirka din Najeriya za ta kara ne da Afirka ta Kudu na shiga na duniya, kuma da kamar ya kamata ta kara. Tsayar abin shine a birnin Wagadugu, fadar gwamnatin Burkina Faso, babu ofishin jakadancin Ingila a can, saboda haka jami'an Burkina Faso din sai suka dinga goro da kai mari tsakanin birnin Wagadugu din da kuma birnin Akara na kasar Ghana, inda can ne ake da ofishin jakadancin Ingila saboda kokarin samarwa 'yan kwallon nasu visa. Bari mu karkare da labarin da ya shafi Manchester City, kungiyar kwallon kafar can ta Ingila da aka yi wa tarar pam na Ingila 35,000 ko kuma dala Amurka 44,000, wanda aka ce an yi mata saboda rashin kunya 'yan wasan ta da suka yi ko kuma suka nuna a lokacin da aka yi kwallo tsakaninsa da 'yan Liverpool, wanda kuma ƙarshensa aka tashi a kunnen doki 1-1 a ranar 19 ga watan nan na Maris. Ita kanta Manchester City ta amsa cewa lalle 'yan wasanta ba su yi abin da ya kamata ba a lokacin wannan wasa din. To ba wani abu ne ya faru ba illa wato lokacin da aka samu bugun penalty ne da aka bawa ita Liverpool din wajajen minti na 50 lokacin da suke kwallo da ita Manchester City din ne. To shi ne sai wasu daga cikin 'yan wasanta din aka ce sun nuna wannan rashin halin da ya kamata din. Daga cikin 'yan kwallon da aka horas har da Gael Clichy da kuma David Silva, wanda dukansu aka nuna musu katuttukan rashin amincewa da abin da suka yi. Jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau Litinin kenan sai wata Allah ya nuna mana. A huta lafiya.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku manufar gwamnatin Amurka. Wasu lokutan ƴar karamar tiyata na canza rayuwar mata da ke fama da manyan matsalolin da suka shafi lafiyarsu, waɗanda wasu lokutan suka lalata damar da suke da ita ta yin rayuwa kamar kowa, wanda ya haɗa da haihuwa. Wannan wani misali ne na mata da suke fama da ciwon yoyon fitsari. Kimanin mata miliyan 2 a kasarinsu a ƙasashen baƙar fata na Afirka da kuma kudancin Asiya na fama da mummunan ciwo a cikin jiki, wanda yake haifar da wahalhalu da kuma daɗewa wajen haihuwar yara. Yanayin da za a iya kare shi ta hanyar ba da magani yayin haihuwar yara. Wannan ya yi nuni da yadda harkokin lafiya ke gazawa ga mata. Kasancewar al'amari ne da za a iya kare shi ko kuma warkar da shi. Wannan yanayi na ci gaba da mamaye mata marasa hali a faɗin duniya. Illar da yake wa mata abin tashin hankali ne. Matan da ciwon yoyon fitsari ya kama akasari ana watsi da su a cikin al'umma, wani lokacin har danginsu. Tabbas lokuta da yawa mazan suna barin su. A Bangladesh kusan mata 71,000 ke fama da ciwon yoyon fitsari, haka kuma kimanin sabbi 2,000 ne ke kamuwa da ciwon a kowace shekara. Cibiyoyin kiwon lafiya guda 13 a faɗin ƙasar ke yin tiyata akan matsalar, amma sakamakon su baya fitowa daidai. Kowace cibiyar lafiyar na iya yin tiyata domin gyaran matsalar 1,000 ne kadai a shekara. Ƙungiyar tallafin ƙasashe masu tasowa ta ƙasa da ƙasa ta Amurka ko kuma USAID a taƙaice ta haɗa kai da ma'aikatar tsaron Amurka domin taimakawa a kawar da wannan matsala a Bangladesh. A watan Nuwambar bara, ƙungiyoyin guda 2 suka shirya wani shiri na taimakawa samar da ƙarin yawan ma'aikatan lafiya da za su iya bai wa mata magani waɗanda suke fama da wannan yanayi, wanda ma'aikatan lafiya na sojoji yankin Pacific na Amurka suka gabatar tare da ma'aikatan lafiya daga Triple Army Medical Center da kuma jami'an USAID. Brigadier General Bertram, komandan kare halittu baki ɗaya na ɓangaren Pacific, ya ce wannan yunkurin ya ƙara wa shirin harkar lafiya na yankin Pacific na Amurka kan kare cututtuka ƙarfi a kan shirin harkokin lafiya a kan al'umma a faɗin yankin Asiya da kuma Pacific. Sannan ya ƙara da cewa gaba ɗayanmu za mu iya taimakawa Bangladesh ta samar da kulawar lafiya ta musamman. Gaba ɗayanmu za mu iya baiwa dubban mata 'yan Bangladesh sabuwar hanyar rayuwa. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku manufar gwamnatin Amurka. Idan kana da wani ƙarin bayani sai ka rubuto zuwa ga editorials VOA Washington DC 20237 USA. Za ku iya bayani ko ganin wannan editorials ɗin da waɗanda suka gabata a shafinmu na yanar gizo na www.voanews.com/editorials.
Yanzu kuma ga labari a taƙaice.
Jami'ai a ƙasar Japan sun nuna damuwarsu akan ɗaliban makaranta guda 8 da ake zaton sun mutu a wata ambaliya wacce ta afka musu a gabar tekun gabashin Japan. Wasu ɗalibai 3 sun mutu, wato sun samu raunuka alƙali, sannan kuma wani malami guda ya ɓace. Jami'an na Japan suka ce yaran makarantar suna halartar wani wasa ne na hawar sauni a yau Litinin a wani gari mai suna Nasu, mai tazaran kilomita 175 daga arewacin birnin Tokyo. Jama'ai sun nuna cewa kimanin ɗalibai 50 da maluma 10 da kuma da suka fito daga makarantu guda 7 ne suke wannan tafiya na hawan tsaunin. Wata kotun ƙasar Rasha ta yanke hukuncin ɗauri na kwanaki 15 a gidan yari akan madugun 'yan adawa na ƙasar, wato Alexei Navalny. Ya kuma yanke masa taron kimanin dala 350 a yau Litinin bisa laifin shirya zanga-zanga da hukumomi suka ce ya saba wa doka da kuma shirya gangamin jama'a a Moscow.
Masu roba ki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 5 na safe kenan a gugun Ghana. Amma kafin nan bari mu ta Yarima Salihu Zubairu Zumo muna ɗaurin aurensa da Hajiya Sakina Muhammad Yola da za a yi gobe Talata a kofar gidan Madibba Buba Garamba da ke unguwar Sanda a birnin Yolan jihar Adamawa a Najeriya kenan. Da fatan Allah ya bada zaman lafiya. Yanzu madadin Baba Yakubu Makiri da ya ta ni gabatarwa da Julie Lazarus Creation da ta haɗa mana wannan shiri kamar da kuka ji shi, sai injiniyanmu Rob McLean da ya daidaita mana sautukan. Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.